sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 7 ga watan Janairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa al'ummar jihar Kano da ke Najeriya ta ci gaba da jimamin mutuwar wasu mashahuran manyan mutane a jihar. A jihar Zamfara, Najeriya kuma, dubin wasu yara masu garkuwa da mutane da wani mai cin naman mutane ta cika. Kama kowace ranar Juma'a, yau ma Awal Garba na tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Juma'a, shugaban kasar Kazakhstan ya faɗa a wani jawabi da ya ta talabijin cewa ya umarci jami'an tsaron kasar da su harbe su kashe ba tare da gargaɗi ba a kokarin sa na kawo ƙarshen zanga-zangar ƙin jinin gwamnati. Shugaba Kasim Jomart Tokayev ya ce wannan rashin hankali ne ma ya tattauna da masu zanga-zangar wanda ya kwatanta da miyago kuma masu kisa. Shugaban na Kazakhstan ya ce rundunar kwantar da tarzoma ta kasar Rasha tana cikin kasar bisa bukatarsa domin aikin tabbatar da tsaro na wucin gadi. Tun da safiyar yau Juma'a, shugaban kasar ya faɗa a wata sadarwa cewa galibi an maido da doka da oda a kasar da ke Asiya ta tsakiya bayan tashin hankali da mako guda. Hukumomin kasar sun shawo kan lamarin, amma har yanzu 'yan ta'adda suna amfani da makamai kana suna lalata kadarorin 'yan kasa. A don haka wajibi ne a ci gaba da murƙushe 'yan ta'addan har sai an gama da su kwata-kwata, a cewar sanarwar shugaban kasar. Kamfanin dillancin labaran Reuters ta ce har zuwa safiyar yau Juma'a ana jin ƙarar bindiga a Albati, birni mafi girma a kasar. Adadin kamuwa da COVID-19 a faɗin duniya ya haura miliyan 300, sai dai ya ɗauki sama da shekara guda kafin adadin ya kai miliyan 100. Kana ya ɗauki watanni 5 kacal ya kai miliyan 300, yayin da duniya ke fama da nau'in cutar na Omicron mai saurin yaɗo. Nau'in Omicron ya gallazawa likitoci da marasa lafiya a birnin London, lamarin da ya tilasta wa gwamnati tura sojoji 200 ciki har da likitoci 40 zuwa asibitoci a birnin na London. Masu kan lamirin ma'aikatar kiwon lafiyar kasar sun ce yawan yaduwar Omicron ya fallasa rauni da sashen kiwon lafiyar ke fama da shi. Gwamnan jihar Virginia ta yamma a nan Amurka ya faɗa a jiya Alhamis cewa Omicron ta ankarar da shi ya nemi izini daga cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka da ya ba da rigakafin COVID-19 na cikin hudu ga mutanen jiharsa masu shekaru 50 da waɗanda suka haura hakan. Ya zuwa safiyar yau Juma'a, ma'aikatar kiwon lafiyar Indiya ta sanar da sabbin kamuwa da COVID-19 117,100. Sai dai hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce sabon nau'in coronavirus da aka gano a Faransa ba wani abin daga hankali ba ne a yanzu. Prime Minister Cambodia Hun Sen yana ziyara a Myanmar akan abin da ya kira tafiyan maido da zaman lafiya bayan juyin mulkin sojoji na ranar 1 ga watan Fabrairu, amma masu suka suna ganin wannan ziyarar za ta karfafa juyin mulkin ne kawai. Wani bidiyo da aka dauka kai tsaye ta shafin Hun Sen ya nuna yadda jama'an Myanmar suka tarbe shi bayan ya isa babban birnin kasar Nipatau da safiyar yau Juma'a. Ita ma ma'aikatar yada labaran kasar ta bada labarin isarsa. Shi Hun Sen dan kansa wani mai mulkin danniya ne wanda ya kere akan mulki shekaru 36, kana yana matsawa harkokin siyasa lamba a Cambodia. Shi ne shugaban wata kasa na farko da ya kai ziyara a Myanmar tun bayan hambarar da zababbiyar gwamnatin Aung San Suu Kyi. Kasar Cambodia ce ke rike da shugabancin kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya ta ASEAN na karba-karba. Kana Hun Sen yana shirin ganawa da shugaban Myanmar General Min Aung Hlaing domin karfafa matakan zaman lafiya guda 5 da kungiyar kasashen ta ASEAN ta shirya wa Myanmar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masana kiwon lafiyar jama'a sun ce rigakafin COVID-19 mai rahusa da masu nazari na Amurka suka kirkira kuma ake yin sa a Indiya ka iya taimakawa magance matsalar daidaito wurin raba rigakafin da ya sa annobar ta daɗe tana addaban miliyoyin mutane a kasashe marasa galihu da ke jiran rigakafin. Kwanan nan Indiya ta ba da izinin gaggawa ga rigakafin wanda ake kira Covavax da ya dogara da fasahar ainihi ta abinci mai gina jiki. Kamfanin Hyderabad Biological E wanda ya aiki tare da cibiyar rigakafin asibitin yara a Texas da kwalejin kimiyya ta Bilo dake Houston, Texas. Ya ce zai yi allurai miliyan 100 daga wata mai zuwa, kuma yana shirin samar da allurai miliyan 1 a duniya. Ya riga ya samar da tarin allurai miliyan 150. Har yanzu ana iya bada dan lokaci kafin yi wa mutane allurar ta Covivax. Sai dai hukumomin India ba su riga sun kara shi a cikin jerin rigakafin da ake amfani da su a shirin bada rigakafin kasar. Arahan rigakafin ya sa yana samun kulawa sosai, ko da yake nau'in cutar na Omicron mai saurin yaɗo ya haska akan karancin allurar rigakafi a cikin kasashe da dama, kana ya kara bukatar wasu kasashe da ke neman yiwa al'ummar su karin allurar. A ƙarshe, jami'an kasar Kamaru sun karu da ɗaruruwan musulmi da Kirista a babban birnin kasar Yaounde domin yi wa kasar addu'o'i yayin da take ɗaukar nauyin bakoncin gasar cin kofin nahiyar Afirka. Babbar gasar Afirka da Kamaru take ɗaukar nauyinta tana farawa ne a ranar Lahadi, inda kungiyar 'yan awarin yankin gabashin kasar da masu amfani da harshen Ingilishi ta lashe takobin kawo tsaiko ga wasannin. Yan sanda sun ce 'yan tawayen sun tsana bam a ɗaya daga cikin garuruwan da za a yi wasannin, amma babu wanda ya jikata. A cikin sama da malaman musulmi da na Kirista 60 da suka halarci taron addu'o'in, akwai babban limamin Kirista na birnin Yaounde, Jean Mbraga, wanda ya roƙi Allah ya tabbatar da zaman lafiya a lokacin wasannin. Shi ma babban limamin babban masallacin Yaounde, Imam Suleiman Buba, ya roƙar wa ƙasar kariya daga tashin hankali a cikin harshen Larabci.
A gaida Baba Yakub Makeri zai karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Dubin dubatar al'umma musulmi ne suka halarci sallar jana'izar mashahurin malamin ilimin hadisi na Kano, Dr. Ahmad Muhammad, wanda ya rasu a yau Juma'a. Yanzu haka dai al'umma daga sassa daban-daban na Najeriya da yankin nahiyar Afirka ta yamma na ci gaba da alhinin rashin wannan malami. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kuri ya aiko mana da wannan rahoto.
Mai shekaru fiye da 80, Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim Bamba tsohon malami ne a sashen ilimin Arabiya na Jami'ar Bayero Kano, tun bayan kammala karatunsa a Jami'ar Islamiyya da ke Madina a ƙasar Saudi Arabia. Ya shahara wajen koyar da littattafan hadisai na Bukhari da Muslim, kuma ya rasu a yau Juma'a a asibitin koyarwa na Aminu Kano. Kana daga bisani aka yi masa sallah a masallacinsa da ke unguwar Tidinyola a birnin Kano bayan idar da sallar Juma'a.
Sunana Jamila Ahmad Muhammad, rashi ne ga kowa da kowa, da mu iyalansa da kuma al'umma gabaki ɗaya. To wallahi mutum ne mai son jama'a, mutum ne mai son yi wa addini hidima, mutum ne mai son taimakawa kowa da kowa.
Sunana Intisar Ahmad Muhammad, duk abin da Allah ya shi ne fatan mu Allah ya ji kansa, Allah ya nufa rahama, Allah ya duba bayan.
Wasu daga cikin 'ya'yan marigayi shek Dr. Ahmad Muhammad kenan. Dr. Zahra'u Muhammad Umar, kwamishinar harkokin mata ta jihar Kano, na cikin ɗaliban malamin.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wasi' madkhalahu wa thabbithu inda al-mas'ala. Mun gode Allah, mun gode Allah. Allah ya ji kan malam ya gafarta masa. Mun yi rashi babba, duniya ma ta yi rashi saboda shi. Rayuwarsa kawai abin da ya dogara ya gaya muku cewa ku ba Allah, ku ji tsoronsa. Ni ɗalibarsa tun ina ƙarama, gurinsa na koyi hadisi da abubuwa da dama na rayuwa. Ba abin da zan ci sai dai Allah ya gafarta masa.
Sheikh Ahmad Muhammad shi ne na shida a jerin mashahuran mutane da Kano ta rasa a cikin ƙasa da watanni biyu da suka shuɗe. Kuma har ma Alhaji Bashir Hayatu Jancire, guda cikin masu sharhi a Kano, ke cewa
a cikin wata biyu ana so ne da mutane a kwata shi hankali. To ki Ahmed Bamba, wanda duniya ta yi shi mutanen hadisi, ka ji wasu tufa ko gaggen dan siyasa a tajiri mai taimakon al'umma dubu a dogara, ko gaggen ma'aikacin gwamnati wanda har yanzu ya ɗauka shawara zuwa gurinsa don sani ba harin da daura, a tajiri mai arziki wanda jama'a suke wurinsa, sarkin bai kuma kowa ya sani a ƙasa su ne iyaye. So da haka ban da addu'a ba abin da ya kamata a yi domin ba za a iya mai da kawansu ba. To dukkan wannan ta samu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shi ne mazaminta. Allah ya gafarta musu.
Sai dai Malam Ibrahim Ado Kurawa, masanin tarihi kuma mai rubuce-rubuce, ya yi tsokaci kamar haka.
Dole a shiga damuwa, kama yadda muka sani shi Allah tsarin sa shine tsari ba wanda zai tabbata kuma dukan su sun shuka alheri wanda zai biyo baya da wani alheri to saboda haka kaga abu ne wanda yake na tafiya Allah ya kawo shi kun ga yanda zaka yi shi amma kuma Allah ya mana tanaji na cewa akwai wanda za su ci gaba da wannan aikin to saboda haka ba mu ji dadi ba amma kuma alhamdulillah Kano yanda ta fice a duniya ba wai Najeriya ba saboda kaga duk mutanen nan fitattu ne a duniya kuma Kano yau shekara 500 haka take tun lokacin da Leo Africanus ya zo Kano haka ya ganta ita ita ta uku Afirka to har yanzu mu ne gaba a Najeriya idan kana maganar mutane masu ba da gudunmuwa an ka duba tarihin mu Malam Aminu Kano Murtala ga su wa'annan gwarzaye to saboda haka dama mun saba kuma Allah zai kawo mana wasu
da fatan Allah ya ji kansu ya gafarta musu baki daya Mahmud Ibrahim Kwai muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud Ibrahim Kwai za mu rufe taskar rahotannin nama a Nigeria inda dubu ta cika ta wani da ake zargi matsafi ne kuma mai cin naman mutane da kuma wasu yara uku masu garkuwa tare da kisan mutane bayan sun kashe wani yaro karami suka kwashe kayan cikin sa suka saida wakilin Musani Shu'aibu Malumfashi ya rawaito cewa gwamnatin jihar Zamfara da kansa yayi musu tambayoyi game da laifin
nan babban abin mamaki ta'azzubi da kuma daura kai ya auku ne a birnin Gusau a lokacin da mahukunta wato jama'an tsaro suka kama wani wanda ake zargin matsafi ne mai cin naman mutane mai suna Aminu Baba mazaunin unguwar Locos a nan birnin na Gusau ga kuma yadda tuhuma da aka yi masa
me kai me sunanka
Baba
aina kake sana'a
Locos
a cewar Aminu Baba yana sayan duk kayan ciki da aka kawo mai na mutum akan kuɗi naira 1,500
me aka kawo maka nawa ka bayan lokacin da aka kawo ma wa ya kawo maka
wani yaro
ne me sunan shi
wallahi ban san sunan shi ba
ya baka san sunan mutum ba kuma kana hudda da shi
wallahi ban san
sani gaskiya
ka faɗa mana gaskiya kana ji bayan hanji sai me aka kawo ma
sai
makogaro menene kake yi da shi to kana yin shi akan me kake cin shi
ka ba ma wani dai ka faɗa wanda ka bashi
ya baka ba kowa ba kana yin haka ne saboda amfanin kanka ka tabbatar da an kawo ma hanji da makogaro haka ne
a bayan an gama yi wa mai cin naman mutane Aminu Baba tambayoyi sai aka juya ga wasu matasa uku wanda da shekarunsu dududu yake kasa da shekaru 22 wanda kuma suka amsa laifin su na aikata kisan kai ba ɗaya ba ba biyu ba a lokacin da shi gwamnatin jihar Dr. Bello Matawallan Maradin ya yi masa wannan tambayoyi kan tsaye domin yana ta jin labarin ne tamkar kaman almara ne bisa tunanin wannan al'amari ga kuma yadda tambayoyin nasu ya kasance
akan wannan shi mutum sun ne sa ka mutum ne ka kashi
Alhaji Abubakar
mutum biyu
wannan ne ko shi annan
ko duk kana kai mai kuma yana biyan ka baka san sana'a shi
ba san sana'a ta bane
wanga abu ita ce ka sai da kuɗin da aka baka da ka kashe wannan yaro
ko inda kuɗin din ke hanya ta
ka sace
ba
ko sace ta kai dunki eh
ba ta sani ba
ba ta sani ba ka sace no ka sai da dunki
rawo da yan ban sana'a sace ba
ina mahaifinka
ya rasu mu ga da wannan abu da muka shiru shayi ya kai shi kuma gura shi a kawo
ka kai kuma fa
ni kuma ba ni sana'a ko ni ba wanda ba ni sana'a a fa sai ke to kashe mutane
yanzu kai yaro kada an kasa kan ga abun ba kai na dama ba
kai
yanzu ba ka jin tsoro abin da kai
kai
ne da ka ji abokinka da ka kai shi ana kashe shi yanzu ba ka ji tsoron komai ba
kai ya
kai ya to me yasa ba ka faɗi ba da ka ji tsoro ka ka fara mahaifarka
za ka ga an kawo mata abu Allah
ya dafa
ya sawo mutum na aure ya sawo mutum na aure da haɗi musu da kamar shi Allah ya so da babun mura to shi ne ban haɗi mutum
kai me yasa baka ji tsoro ba
ai gaskiya Allah tsoro da amma ki shaka ko in ba tsoro gaskiya ya tsoro da amma da tsoro ne
wani kin ni me zaka ma
ya ya na hanci da yanda an ga harshe cin kongo ga shi ina harka
Sanjar Malumfashi mura Amurka daga Gusau a Najeriya
a gaida Sani Shu'aibu Malumfashi Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman.
Shugaban kasar jamhuriyar Cameroon Mr. Biya ya umarci da a kara gina waɗansu jami'o'i a kasar ta jamhuriyar Cameroon har guda uku bayan guda bakwai ɗin da kasar ta mallaka waɗanda za a kara gina wanda har da Benin Garwa harin da ake ciki dai Cameroon za ta samu jami'o'i ya zaka guda goma kenan cin a dukkanin jihohi goma na kasar mallakar gwamnatin kasar jamhuriyar Cameroon na tambayi site ba manga a matsayinsa na shugaban matasa ɗalibai na arewacin ƙasar jamhuriyar Cameroon ga abin da ya ce.
Wato a nawa ra'ayi daidai abin da zan faɗa akan wato makarantu da shugaban mai ƙasa ya bayar ya ƙara makarantu ukun nan. A gaskiya in ka duba ci gaba ne ba wai za mu zo mu ce ba ci gaba ba ne, ci gaba ne amma matsaloli na da yawa ba yin makarantu ba, don ka duba masu ba da karatu malaman makaranta masu karantarwa a ƙasan Cameroon suna wahala da yawa. Akwai malaman da suka fito yau shekara goma da ba ba su ma wannan ba wato gwamnati suna nan ne kawai hakan nan. Wannan ne matsalolin da shugaba mai ƙasa Paul Biya ya ci wato dama ya buga hannu akan tebur akan wannan matsaloli, don yi da kyau a yi makarantu. Akwai makarantu da yawa a ƙasar Cameroon amma yanda ake tafiyar da makarantu ne, yanda ake tafiyar da masu ba da ilimi ma yaya shi ne wannan ne akwai matsala da yawa. Ka duba albashinsu wata sa'i ba basu albashinsu ko an basu ma yana da wato yana nan guntu sosai bai da yawa. In ka duba kuma akwai abin da ake kira da yawa suna aiki suna ba da suna aiki a makaranta su sukulu amma kuma gwamnati bata san su ba, shi sa ya gani wata sa'i su masu karantarwan din ko shugaba mai ƙasa ya ba su ƙarfi da rubutun da yake yi ya ba su kaci su je su karantar ba su a karantarwa, don sun san makarantun gwamnati ba su sa'a ba girmama su, ka gane ba? Wato shine wannan matsala wato ba yin makarantu ba. Amma muna da bukata a ƙasar Cameroon gwamnati kuma da shugaba mai ƙasa Paul Biya ya fito buga hannu a tebur yanda na gaya maka, domin wanda suke karantarwa a ɗauke su a ba su albashi mai kyau a ɗauke su to da hannu biyu a ɗauke su da mahimmanci, don in aka gaya maka mai ba da karatu wato shi ne mai yi mutumin gobe, ta gane ba? Wato a daidai ra'ayi na makarantu na da kyau amma yana da kyau kuma a buga hannu a tebur akan matsalolin masu karantarwa.
Haji wani sharbutu dai ne daga cikin manyan makarantun gwamnatin kasar jamhuriyar Cameroon shi maga hashin da yi mana.
To Mama Awal Garba, abinda zan ga maka dai shugaban kasar Cameroon Paul Biya ya kyautawa yan kasa saboda da jaha bakwai ne suke da university, da farko dai a Yaounde ne kawai da university na gwamnati a Yaounde kawai haka zo aka yi har zama jaha bakwai, da zama jaha bakwai karshen su jihohin da aka saka su ba min da ne ya zama jaha bakwai. To da ya zama jaha bakwai yanzu ya yi tunanin dottijo da kuma wanda yake tunanin kasan shi, wanda yake son kasan shi sai ya cika goma ya zama jaha goma, tunda jahan kamar goma ne ya saka university ya zama goma. Yanzu babu yanda za ka yi ka taso ka ce kana Garwa za ka zo ka yi university a Yaounde, kai ne inda ka taso ka ce za ka zo ka yi wannan kai ka jawo kanka wani wahalan zuwa, amma university na nan a Garwa yana nan a duk wani jahan da ka sani jaha goma na Cameroon gabaki daya. To ka ga wannan babban abu ne yau kasa.
Alhaji Ali ga daga cikin manyan ɗan siyasa a ƙasar Cameroon ya tofa albarkacin bakinsa kamar haka kan hoɓɓasan da shugaba Biya ya yi na inganta ɓangaren ilimi mai zurfi a faɗin ƙasar.
A tsawon shekaru 40 da ya yi a mulkinsa a matsayin shi na shugaban ƙasa, a takaice dai a takarda ya nuna cewa ya ba da izini a kafa jami'o'i wato guda bakwai kenan. Ko yawa da Duala da Chang da Baminda da Buya da Marwa da kuma Gaundere, yawa to kaga wato a faɗan shi jihohi bakwai suna da jami'o'i wato suna da university na gwamnati, wato kenan jihohi uku kenan a faɗan shi wato Sarj Ebolova Bertois da kuma Garwa ba su da university wato ba su da jami'a na gwamnati to a fadan shugaban kasa kam je yayi alkawari kenan za a kafa wadannan university guda uku eh to abu ne mai kyau amma tsawon shekara 40 alkawari da university da yake je kafa guda bakwai din na shauran jihohi din guda bakwai wato abin da zan ga maka Alhaji Garba yanzu haka Marwa ba su da daki ko daya na university eh gashi tsawon shekaru je kaman 5 ko 6 kenan da aka ce an kafa university a Marwa a Duwala wanda da su aka fara yin wannan alkawari din ka bi hanya ka dauki dukkuti ka gangara ka isa kilometer 17 ake kira kilometer 17 ka je ka ga jami'an din wanda aka yi alkawari aka ce za a kafa to har yau ba kare ginin din ba kanka ga nan kanka ga an shirya file da ake makarantar nan fa wannan babban makaranta ne ana kiranta Ecole Supérieure de Sciences Économiques et Commerciales wannan annan take ita tuntuni da Maiduguri ya barta nan ita kan wani makaranta ne aka maimaita ita aka zama da ita jami'a da yake shugaban kasa ya ce ai jami'a shekene sheka haura ba min da kaje Bambi kaje ka ga ya take jami'a din to har yanzu babu daki ko daya haka na koyan na karantar da yara to wanda dai jami'an boye da nake gani wata kila shi kam an yi dan kokari domin shi ma da tun can da ko babban makaranta ne kaman dai na Duwala dai amma dai dun gujin da aka zaba za ka fara dawo har yanzu ba ka fara ba to na farko kenan na biyu kuma wato ka auna malamin jami'a sama da 60 da ya fice shekarun da suka fice wato 2020 sun fito suna masu tambayan cewa a dauke su a matsayin ƴan aiki na jami'o'i domin sai aka samu wanda suka yi shekaru 10 suna karantawa wannan jami'a amma ba a dauke su aiki ba ba a biya su ba komai ba har yanzu sama da shi nake ga maka kuma duk su duka zaka ji doktor kaza doktor kaza doktor kaza doktor kaza suka fito suka zauna hanya suna kuka suna tambayan cewa a dauke su to kaga duk wadannan abubuwan ka hada kiga ga cewa wato tsawon shekara 40 waɗannan jami'an man da ya fitar da su ya kafa a takarda ba a ƙara gina su ba ba a ƙara ma tsara su ba ba waɗansu ma ba gujin jeji ne kawai ba yi komai ba malaman jami'an din ma ba abin da aka yi har yanzu ba wanda aka dauka aiki yanzu ka ce za ka ƙara waɗansu yana da kyau mummu ya daina da kyau bayan shekara 40 a sa a kasance duku ina jami'a kan kwakwani lokaci yana da kyau amma a gaskiya da an ƙarasa waɗancan din saboda ya kasance cewa lalle ko ka murna da jami'a bakwai wanda yake da malaman makaranta da kuma almajirai suna nan a wadace a cikin waɗannan jami'a ɗin da ya fi daga ɗauki wani alkawarin cewa kuma za ka ƙara guda uku.
Yau shekaru 29 kenan da gwamnatin shugaba Biya take ta kokari na ganin cewa ta faɗa ɓangaren ilimi a ƙasar baki da Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Awal Garba kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. Shirinmu na gaba
wasanni a takaice.
Wasu awon kwallon kafan a kasar jamhuriyar Kamaru ɗan kasashen nahiyar Afirka suna tofa da lokacin ba su su kancewar wani gasar kwallon kafar da za a yi a kasar ta Kamaru wanda yanzu haka kasashe daban-daban suke ta kwarowa kasar ta fara bugawa ne a miniya gode daga tara ga watan shekarar 2022 na ruwan da za su karbi masu taka ne din akwai binin wala din da ba kusan da kuma garwa ga abinda musu ya kalla kafan suke fadi a yayin da na tuntube su
assalamu alaikum balawal mu ɗan kamaru ne haihuwan kamaru Allah ya so ya yarda kamaru za ta ci ko wannan kofi za kuma damawa a cikin dan lasos a cikin sos sos in dan lasos tukunyan da gabu za mu kawo kamaru insha Allah
eh na ranar ladi nan na farko to na ka san wayin kamaru ne komai ladacin naka naka ne wayin kamaru muna so yace Allah ya sa mu soma lafiya kuma a ƙarshe zama to mu kamaru mu muka ce mu yi organi na mu kuma mu ci abin mu muna buƙatar Allah kuma eh to da ya daukar nan ubangiji Allah ya bashi tsadomi yaro ne yana da niyan gyara ƙasar na ta sha'anin sport muna buƙatar masa Allah Allah ya bashi sa kuma Allah sa kamaru su ci
akan abin nan wasan Afirka da za ya kamaru nan wato muna ganin abin zai yi kyau insha Allah kuma Allah da mu ɗan kamaru ne muna supporting kamaru su ci amma muna ji ana mai yawan maganar Senegal ita ne wata mu kamaru mu ke bin bayan kamaru
ake gani a bangaren English wasan zai wuce da kyau
in Allah da saboda an yi na mazaunin kasa wasan da aka yi wanda ya wuce komai ya wuce da kyau saboda haka wannan ma muna zaton insha Allah komai zai wuce da kyau
kofin nan da aka yi na Afrika nan ubangiji Allah ya taimake mu da asoma da kyau a wannan rafiya kuma muna fata kuma da kofin ya zauna a kamaru duk abin da muke roƙon Allah kenan ubangi Allah bai ba mu sa'a
assalamu alaikum ni Shaibu Saliu dan Kano da mazaunin Douala game da wannan da kofin Afrika za a yi a gaskiya muna jin na mai ɗan wasan mai Najeriya kuma muna fatan cewa yadda suka ɗauki kofin a 2013 a kasan Afrika ta Kudu so muke maimaita wani abu su ɗauka su mai da shi gida damu Najeriya goni ne a ɗaukan kofi a waje su kawo ta gida idan Allah su ɗauka kuma coaches ne yanzu nan sanane ne kuma ya san wasan kwallo kuma sai kwallon kuma ya san club din da yake ba shi zai shi din ba ya san su waye sai ya zabo za su wasa to da fatan dai za su mara rawan gani sosai kuma kofin ma da dan ana saboda kofin nan ma shine fatan mu
masu magana dai suna cewa barwa din da muru ba ya ci tuwansa ba ne ya ba ba mu awal garba mu da Amurka da kasar Kamaru
a gaida awal garba yanzu kuma sai labarai a takaice
to baban na takaice a yau juma'a shugaban kasar Kazakhstan ya faɗa a wani jawabi da ya ta talabijin cewa ya umurci jami'an tsaron kasar da su harbe su kashe ba tare da gargadi ba a kokarin sa na kawo ƙarshen zanga-zangar injinin gwamnati shugaban Kasim Jomart Tokayev ya ce wannan rashin hankali ne ma ya tattauna da masu zanga-zangar wanda ya kwatanta da miyago kuma masu kisa shugaban na Kazakhstan ya ce rundunar kwantar da tarzoma ta kasar Rasha tana cikin kasar bisa bukatarsa domin aikin tabbatar da tsaro na wucin gadi adadin kamuwa da COVID-19 a fadin duniya ya haura miliyan 300 sai dai ya dauki sama da shekara guda kafin adadin ya kai miliyan 100 kana ya dauki watanni 5 kacal ya kai miliyan 300 yayin da duniya ke fama da nau'in cutar da Omicron mai saurin yaɗo nau'in Omicron ya gallazawa likitoci da marasa lafiya a birnin London lamarin da ya tilastawa gwamnati tura sojoji 200 ciki har da likitoci 40 zuwa asibitoci a birnin na London a ƙarshe Prime Minister Cambodia Hun Sen yana ziyara a Myanmar akan abin da ya kira tafiyar maido da zaman lafiya bayan juyin mulkin sojoji na ranar 1 ga watan Fabrairu amma masu suka suna ganin wannan ziyarar za ta karfafa juyin mulkin ne kawai wani bidiyo da aka dauka kai tsaye ta shafin Hun Sen ya nuna yadda jama'an Myanmar suka tarbe shi bayan ya isa babban birnin kasar Nipatau da safiyar yau Juma'a
to masu sauraro baki dai abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jiyo sabukanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin Babu Yakub Makeri da yake yana gabatar da shirin da Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.